Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya kasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kudaden da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba tana kokarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya fadi a kasuwar duniya, kasar ta shiga fama da karancin kuɗi kuma har yanzu tana fama da shi. Yawancin abubuwan da gwamnatin Najeriya da ƴan kasar ma suka fi amfani da su dole ne su sayo su daga kasashen waje. Lamarin da yasa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwar su. Saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata. To sai dai gwamnatin Najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashi 4 ko 5. Shin ko me yasa ta yi hakan? Domin amsa wannan tambayar, filin ya gayyato Malam Shau Aliyu, masanin ilimin tsimi da tanadi, wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki. Ga yadda firar tamu ta kasance, mun lura cewa farashin dala a Najeriya akwai kusan kai wajen kashi 5. Akwai na masu masana'antu, akwai na masu zuwa makaranta, akwai na masu neman jinya, akwai na masu zuwa conference, akwai kuma wanda ake sayar ma bankuna daban-daban. So wai me ya jawo haka, me yasa, menene a fannin tattalin arziki me ya jawo wannan, kuma me ya illarsa, me ya amfanin sa?
To ga game da ita kasuwar kuɗi, kasuwa ce wacce akwai wacce take direct, wato flexible, wanda aka bar kasuwa ta yi hannunta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwan kuɗi. Akwai kuma wanda kasuwar da take fixed exchange rate, wato wanda gwamnati takan iyakance abin da za a siyar akan kuɗi a kai domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa. To ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kage da abin da take siyarwa, kamar misali kasar Saudi Arabia wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate, to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe a sai da su akan wani farashi. To ita kuma a Najeriya a halin da kasuwan kuɗin take ciki, kasuwa ce wacce aka ɗan yi irin wannan kasuwa na tsaye da farashi, amma sai daga baya sai aka ga cewa a bar ita naira ta nemo ƴancinta a cikin kasuwa, amma kuma gwamnati a lokaci-lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa. To wannan lokaci-lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shi ne ya bambanta farashi da abin da ake siyar ma bankuna, da abin da ake siyar ma ƴan canji, da abin da ake siyar ma masu masana'antu, da waɗanda ake ba masu neman lafiya, da wanda ake ba masu aikin haji, da wanda ake ba kuma kamar masu karatu a kasashen waje. Ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne, da kuma yadda za a daidaita farashi. Don duk maganar da ake akan daidaita farashin dana, ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin ƙasa.
To Malam Shau, ba gani cewa irin wannan bambance-bambance ana iya amfani da shi a cuci gwamnatin, a kuma cuci ƙasar? Misali, idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu bureau de change, mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu?
To in ka fi tarihin kuɗi da kuma kasuwancin kuɗi a Najeriya, an yi kasuwanni kala-kala, an yi secondary foreign exchange, an yi autonomous market, sannan kuma an yi kasuwanni wanda muke da shi wanda ake akwai partial intervention na gwamnati.
To na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar?
Ato, akwai industry sai kasan kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar kuma ta sha mata irin matsalolin da aka gani. To amma abin da aka kasa cimma shine ka san ita gwamnatin Najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin kasa da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin kasa. To amma abin da ya fi wahalar da kuɗin kasan shine shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kuɗi na wato yanda aka canza alkiblan kudaden da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba ɗan kasuwa ba su kuma ba masu zuba jari ba a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan waɗanda aka cika su daga cikin kasuwa aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kudade ba wanda tattalin arzikin Najeriya shi ne ya zo da irin wannan yanayi saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje saboda a kowane lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iska cewa duk yanda aka so a sai da farashin dala kuma aka fitar da ƙididdiga za ta iska cewa akwai ba a ta ɓangare ɗaya kuɗaɗen ke shigowa kasuwan ba akwai kuɗaɗen da ke shigowa kasuwan daga babban bankin ƙasa akwai kuɗaɗen da ke shigowa a gaggacin ɗan birtishin sannan akwai kuɗaɗen da suke dalolin da suke da yawa a hannun mutane wanda tun daɗin daɗewa suka fita ba kan ƙa'idoji ba suka koma hannun mutane wanda kuma har a yanzu su ne suke ba tattalin arzikin masana yanda yake lokuta da dama suka rike kudaden sai suka rike kudaden sai farashin ya ɗaga to tunda farashin ya ɗaga a kasuwa su da suke rike da waɗannan kudade wanda darajar su bai sauka kullum suke cinye ribar da ake samu wajen kwace kudade a hannun mutane ya koma hannun su.
To malam babu abin da gwamnati za ta iya yi?
Gwamnati da gwamnati akwai abubuwan da za ta iya yi ai shi ne na farko tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta so a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa na farko in ka kula kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako amma kuma yana da hadari amma an dauri aka kai shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe da sunan aikin gona wanda masana'antu aikin gona za su same su su je su siyo kayayyakin su a samar da su in aka ba bankuna kuɗaɗe domin 'yan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare. To a galibi da dama gwamnati sai ta sa ido a kan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa wanda kuma suke kula da kuɗaɗen a cikin bankunan kasuwanci wanda a lokuta da dama za ka je bankunan kasuwanci sai a ce babu sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kuɗaɗe wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market wato suke wajen cikin bankuna waɗannan sai an sa ido a kai.
Wato kuma da sanin ita babban bankin.
Wato da haɗin baki ne tunda abu ne wanda ka ce banki ne bankunan kasuwanci an ce an ba su kuɗi kai kuma ka ce a baka form an ba form ɗin da zaka ci ka nemi kuɗin an ce babu sai lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kuɗin da aka ba banki sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba waɗa dawa aka ba kuma sun tafi kasashen wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu dubawa da waɗannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daga a kan wannan an fahimta da inda kuɗaɗen ke tafiya haka kuma shi babban bankin ƙasa sai ya dawo da samar da kuɗaɗe a kai a kai ga ɗan canji waɗanda kodayaushe su ne suke ɗaga kasuwa ko kuma su faɗar da shi saboda da yawan kuɗaɗen da suke ta bayan fage sun fi dawowa ta cikin kasuwanci ta hannun waɗannan mutane saboda suke da manyan jami'an gwamnati suke da manyan 'yan siyasa.
Waɗanne mutane kake nufi mutanen biro da canji ko zuwa?
Mutanen birni can ai ba wannan birni can wanda zai da wani babban customer wanda zai kira shi a gida ko kuma a inda yake da shi ya ce masa to ga kuɗin kaza a siyar ko kuma a nemo min kuɗi kaza ba ɗan birni can wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su yi kasuwanci da mutane amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya sharanta musu su bi su ne abubuwan da ya kamata in an ji waɗannan to zai rage kai ce wannan rashin rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya wanda a ƙarshe shi ke kwashe kuɗaɗen mutane lokacin da dalar ta ɗaga in ya kwakwashe kuɗaɗen mutane sai ya rage musu ƙarfi a kasuwa in ya rage musu ƙarfi a kasuwa sai a rage tafiyar tattalin arzikin ƙasa saboda ba za su iya shiga su ciye tattalin arzikin ba a ƙarshe shi ne sai ka ga an samu wannan yanayi na tawayar tattalin arziki lokacin da shi GDP gross rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyarsa ya ragu.
Wato dai ma na duka nauyin da zai dawo kan talaka.
Dama ai duk abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mara shi ko kuma wanda yake samu kaɗan tunda ai kullum akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kuɗinsu baya tsaye tsingau akwai kuma wanda kuɗaɗensu yana tsaye tsingau ne to waɗannan mutane wanda kuɗaɗensu ke tsaye tsingau ya riga an samu matsala. Tunda idan farashi abin da suke samu yana tsaye tsingo kuma farashi na ta canzawa to canzawan farashin zai kwace kudaden shi ne sannan kuma ba wani mataimaki da zai zo musu wannan fara hannu wanda ake cewa invisible hand zai ta kwace karfin mutane a kasuwa.
To malam Yashau na gode. To jama'a kun ji bayanai yanzu a madadin bakon namu Yashau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da Chubahiro Dedune da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Nisa Logarba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri.
Amma ba zai sha kanci ba. Kana ba zai saba kanci ba kuɗi a kashe da hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka jawo ya ka sami kuɗinka to je ka kashe da hanya mai kyau. Wanda sai ka yi gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau.